to mace har ta samu PhD namiji ba zai ganta ba. Saboda haka sai dauko ko tsawar san gurin haram haram yazo nan gurin haram haram. Da halatta ba yazo na karantar da mata. Kaga dai wannan wani zafin kai ne ya za ga tsaro ne da kawo wani dinki. To ana nan cikin haka sai wata rana ta kire masa yayin shi da tafi. Sai ga ta kiyar mata. Nan mace, nan mace. Duk sun daddanne shi suna gwada tsawon cinya shi da mata a cikin tafi. Sai wata daga cikin dalibai ta ce aka rubuta Allah wannan ko menene ne sai lazura. Ya sai ita kofar lalura ita da kofar fitewa da fice abu da ruwa ta gido nuwa zarta ce ku dan Allah laruran da ta sa wata ta tsora maka cinya dama da hagu wannan laruran ba za ta ga ka a nan a gaban da alhadis al-awwal innamal a'malu binniyat mu ko muna tambaya mu 20 ko 30 ko ci da hijabi da niqabi
sai gaskiya ne gaskiya ne ma'ana shi ya ga wani malami a Saudiya ya ce wannan babu kyau kaga wannan abubuwan da ya kamata da rabai ilimi su da kalura da su dai matasa karko yadda kawo wani wani irin hankalin ku da fada muku abin nan idan mutum ya ce maka aikin gwamnati haramun ne shikenan in ka rike wannan fatawar yan boko haramun ne kuma kai ka yadda da wannan fatawar to aikin da ke gaban ka shine fa shine ficewa daga duk inda gwamnati take ka je ka rayu inda babu gwamnati sai ku kadai wannan shine abin da zai fi muku sauki dan fatawar sai tafi aiki a aikin gwamnati haramun ne to kudin da mai aikin gwamnati ya buga aka ce sune kudin Najeriya naira 10-10 da naira 20-20 da 50-50 da 100-100 da 200-200 da 500-500 da 1,000 su ma sa su a aljihu kuma haramun ne ko halal ne Central Bank na Najeriya ya yi su ga hoton awolowo a jiki ga hoton Nnamdi Azikiwe a jiki ga hoton wane ne to su kuma addini ne su musulunci ne ko kafirci ne ko menene gwamnatin da ka kafirta ita ta yi gwamnatin da ka kafirta da duk wanda suke aiki cikin ta ta yi titin da kake hawa kaga suka kaucewa titin tunda kudin haramun ne masu yin sa duk yan haramun ne suka koma daji ka rayu kai kadai ka zama irin vegetarian din nan da kai sai ganye sai ayi ita ci cikin lafiya baka lafiya ka mutu ka shiga aljanna
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kan uwa da ya ci gaba muna ba yan uwa hakuri dangane da wata murya da ake jin tana fitowa wanda ya faru ne a sakamakon kumfan da aka yi karatu da shi yana fito da FM a cikin sa duk kokarin kuma da muka yi na muga mun cire wannan muryan abin ya ci ta saboda ka tunda sakon yana fita sai hakuri da wannan muryan da ake ji wanda ba son mu ne wannan muryan ta fita assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kada mun tade Imam Malik Islami kudin santa ne suke kawo muku wannan mashahurin kafin malam mu ci gaba
to kaga abubuwa ne waɗanda matasa idan sukan kalli mafadar abin amma ba su san ba lawazin da za su lizanci wannan maganar lawazin din mu abin da muke cewa shine tsari na gwamnatoci irin wanda ake gudanar da shi ba wai sai na demokrasi ba har na mulkin soja ba tsari bane na Allah ba tsari bane na mazan Allah mun samu kanmu a ciki ba bisa ga zaɓin mu ba ba ma san shi amma ba za mu iya turo shi lokaci guda ba yana bukatar ilimi yana bukatar lokaci yana bukatar da'awa irin yadda razuna faɗa da rana annabi ya samu gunki 360 adadin kwanakin shekara adadin gumakan da ke cikin ɗakin Ka'aba annabi yana san su baya san su amma ba zai iya ture su ba a wannan lokacin haka ya hakura har aka shekara 21 waɗannan gumaka su nan haka sai a shekara 2 karshe aka rusa su shekara 2 karshe da annabi zai bar duniya sannan ya rusa su ɗakin Ka'aba filin da Allah ya fi kauna a duniya ɗakin da yake awwalu baitin wuda'a lin-nas wurin da sallah a wajen daidai take da sallah 100,000 amma ga gumaka kuma a ciki wanda kuma Allah ce fajtanibur rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur su gumakan an ce musu ar-rijs najasa ne masu bautar su ma an ce innamal muslimuna najasun ga su kuma cikin dakin Ka'aba annabi nan karbo da illar wannan gumaka 360 da illar gwamnatin da take gudanar da dokar da ba ta Allah ba kowace illa ce amma ce ta fito girma illa wadancan gumaka a cikin dakin Kaaba. A ce ni ban yarda da wannan tsari ba, da akwai zalunci a cikin tsari ne na dan Adam, amma ba zan iya kawar da shi ba lokaci guda. Yana bukatar lokaci, yana bukatar wa'azi da fadakarwa. Kuma duk wanda ya san tarihin da'awa da fadakarwa, wahalar da malaman sunna suka sha zuwa yau ita ce fita shimfiɗa duk waɗannan masu surutun a yanzu hanya. Haka ne ko ba haka bane ba? Kafin a sha waccan wahala ta shekara 20 baya, wani ya zai kawo wannan maganar yanzu? Kuma har yanzu irin waɗannan yaran ba sa iya warewa su ce ga masallacinsu, sannan ba sa iya zuwa masallacin ƴan bid'a, sannan ba sa iya zuwa masallacin ƴan gargajiya, sannan ba sa iya zuwa masallacin fada. Masallatan dai Ahlus Sunna nan ne wurin da ciyawar da za su yi kiwo take. A nan gurin don su shiga ƙarƙashin umbrella ɗin mabiya sunna ba sa iya warewa da ba. Kaga a nan gurin ya kamata duk mu kalli irin waɗannan ababai a matsayinmu na masu hankali. Wallahi wannan illa ce kuma babbar musiba ce. Babbar musiba ce shigowar wannan da'awar cewa aikin gwamnati haramun ne, aikin ɗan sanda haramun ne, aikin soja haramun ne, aikin boko haramun ne. Jahilci ne, jahilci ne, jahilci. Wallahi wallahi jahilci ne, ba akan ilimi aka asasa wannan fatawar ba. Duk wanda yake faɗin wannan bai ma san abin da yake ba, kawai yana faɗin abin da ya ga ya kamata ya faɗa shi a tunaninsa, amma ba abin da ya dace da nassan Alkur'ani ko hadisi ba. Tambayar da zuwa ita zan mai ta, menene haramun din a cikin boko? Turancin ne haramun din ko kuma kimiyyar kanta? Ya kamata a yi bayani. In turanci ne yare ne, in ka ce shi yare shi ne kafirci, kai mai yadda Hausar ka imani? Kana da nasi ɗaya wanda yake nuna fifikon Hausa akan inyamuranci, fifikon Hausa akan turanci, fifikon Hausa akan faransanci, fifikon Hausa akan yaren China, ko na China ɗin akan Hausa? Kana da nasi da nuna haka daga Allah ko manzansa? Idan ka ce yaren da ake magana da shi shine kafircin dan ya zama turanci, kai me mai da Hausar ka imani? Me mai da fulatancin ka imani? Idan ko ka ce kimiyyar da fasahar shine kafircin, to kuma nan gurin kaga ba magana yaren kake ba. Yanzu kana nufin duk wanda ya iya gyaran talabijin kafiri ne, duk wanda ya iya gyaran rediyo kafiri ne, duk makanikin mashin ko mota ko injin nukan tattasai kafiri ne, duk mai makaneza da faci da gyaran keke da walda kafiri ne, don kimiyyar ce wannan fasaha ce. Duk wanda za a ce ba a da lafiya ya ce ga wani magani ka jika ka sha kafiri ne, don wannan shine kimiyyar, shine fasahar, shine sciences din. To kaga wanne ne kafircin a ciki? Shi yaran ko ilimin da aka koyi yaran da shi, yaran da aka koyi ilimin da shi? Kaga ya kamata su tantance kenan a ciki. Sai bayani ne. To amma duk ba za su yi musu wannan bayanin ba. Shi wanda zai faɗa haka zai sayi mota, ya ce aikin gwamnati haramun ne. To duk abin da ke da alaƙa da gwamnatin aurensa ya zo mai kenan. To amma zai je yake isora da motarsa, ya yanki lasisi da motarsa. Zai passport na Najeriya, ya ce Dagutu ce, amma ya karɓi passport din Dagutu. Ya yi amfani da shi ya karɓi visa, ya je umara ko ya je aikin hajji, duk ya dawo da bidiyar a hannunsa. Dagutu passport din an rubuta bismillahir ismul jalala ne a jikinsa ko ismul lailal azamu? Federal Republic of Nigeria a jikin passport din. Ba wani Islamic State aka rubuta ba, Federal Republic of Nigeria aka rubuta jiki. To me ya hukunci shi kuma yin wannan? Da haka yayan uwa, duk lokacin da ka samu kanka cikin barnar da za ka iya kawar da ita, sai ka ki kawar da ita, to yinta ya zama barna, kuma Allah zai tambaye ka a kai. Duk lokacin da ka samu kanka cikin barnar da ba ka iya kawar da ita, sai kai da wani sun zo ku haɗu ku kawar da ita, kai Allah ba zai kama ka ba akan wannan barnar da baka karo, don da ba za ka iya kawar da ita ba. Yanzu mu kada nan masallacin ko shahar boce gaba ɗayanta, za mu iya yakar Najeriya mu tabbatar da daular musulunci? Yana bukatan lokaci, yana bukatan ilimi, yana bukatan karatun addini, yana bukatan tactics da yaki. Kaga rashin nuna yake kawowa irin wannan. Wani yaro matashi ya tafi zuwa ya same ni, yace aka baka Allah mun shirya kawai abin da muke jira fatawa. Nace ƙarya ne. Nace da ka shirya baka jira fatawa ta. yace mun shirya, nace me kuke da shi ne shiryawa, adadin sojojin ka sun kai nawa, yin shiru haka, nace a sai ka faɗa miki, ai daga nan ne zamu gane shirin ya shiryu mu shiga cikin hukuma da saura dai tukuna. Ce to shi dai yana jin za a samu matasa iri na wanda za mu iya balantiya, za a samu mutum 55 wai sai ya faɗi kalmar da ƙarfi dan gane suna da yawa. To 55 na ce ba ku kai harkatar irin division din nan guda ɗaya na 'yan sanda ba ke na local government. Na ce wannan ya yi kyau, duk dai in kai shi ɗan da ya kai to na ce wannan ya yi kyau. Sai na ce sai kuma kuke da makami wani iri. Yi kalli gefe kalli gefe ya ce to ina jin dai za a samu kaman guda biyar. Guda biyar a zancen banza zancen wofi. Na yadda guda biyar ka kantara ku duka 50 kuna da makami. To bullet ɗin da kuke da shi na ce dan Allah kana da bullet ɗin da za ka iya operation na awa ɗaya bai kare ba. Ka san idan ana yaƙi ba bindiga ba ce ba matsala, bullet shi ne matsala. Kuma idan ana yaƙi ba ma bullet ba ne ba matsala, abinci ne matsala. Saboda daga zaran an fara yaƙi ba zuwa kasuwa ba zuwa gona ba komai. Me kuka ji a ƙasa? Mutum 50 ɗin nan nace kullum za su ci kwano nawa na shinkafa? A yi ta kawai shinkafa da wake. Muka yi lissafi ne da shi ina jin ya ce dai ko kwano shi da ya ce ko bakwai, da ce a kyale ta kwano bakwai. Da ya ce idan an yi wata ɗaya bakwai so 30 shinkafa buhu nawa kenan. Ya faɗa da buhun da ce nawa kuke da shi a ƙasa? Ya ce babu ko ɗaya. Da ce to kuma ka san yaƙi an san ranar fara shi amma ba san ranar ƙare shi ba. Sannan bullet da zaka yi operation idan ana yaƙi fa soja yana da babban bindiga a cikin kowane awa ɗaya zai iya lalata bullet na naira 300,000 shi kadai a awa ɗaya fa. Irin mai jigidar harsashin nan tar zai iya lalata na wannan kuɗin. Na ce to idan kun kowane na kuna da wannan adadin da za ku yi ni dai kuna operation, sannan in ya ƙare ta wace hanya taimakon da agajin zai zo muku? Duk waɗannan ababai ne da masu hankali suke tuna su, ba wanda yake da gaggawa da hanzari na ba gairi babu dalili ba, sauran da bai shiryawa kansa inda zai je ba. Ana bukatan tunani, ana bukatan sanin ya kamata. Na ce kuma dan Allah ala dubban yaki meye mafi karancin littafin da karanta da yake bayanin ladabin yaki? Kar mu dauki Bukhari kitabul jihad wa siyar, na tabbatar ya maka sauri malamin kama da yake baka fitawa bai taba karanta shi ba, amma dan Allah ka taba karanta kitabul jihad a cikin bulugul maram ka fahimci hadisan duk inda suka sa gaba? Bai taba karanta ba. To din ko zaka yi yaki ko ka zama komandan yaki, ya kamata ka karanta suratul anfal gaba ɗayan ta ka san tafsirin ta, ya kamata ka karanta suratul tauba gaba ɗayan ka san tafsirin ta, ya kamata ka karanta bakara, ka karanta ali imran, ya kamata ka karanta suratul muhammad da sauran, ya kamata ka karanta suratul ahzab. Daddai surori waɗanda su ne suke baka syllabus na yaƙi a ƙur'anance ka ɗauke shi ka karanta shi ka sallar dubban yaƙi, babu dai ne karanta. To a cikin yaƙoƙi kuma na zamaninka waɗanne ka karanta? Kai baka karanta na annabi ba, kai baka karanta na zamaninka ba, kai baka iya sanda ba, kai baka iya kwari da baka ba, kai baka da bindiga, kai baka da ƙarfin ka kaza, kai baka da kaza. To haka kawai menene wannan kenan? Wannan kawai kasada ce za ka yi ba jihadi ba, kasada. Na ce masa ka duba 'yan Falastin, yara ne ƙanana suke jefan tankar yaƙi da bakan danko. Idan aka harbe ɗaya daga ciki sauran suna guduwa, ba sa kyale shi ya minti 10 a wajen sai sun ɗauke shi. Suna yin kwana kamar daga nan gindin masallacin nan, nan take a nan take, kowa daga cikin suna da trainin da zai iya sa maka drip ya ƙara maka ruwa ko ya ƙara maka jini ko a cire maka bullet a yi abin nan ɗin yawa a yi sun ɗinka yanzu nan a sa maka bandage cikin minti 5 sun yi wannan. A cikin kowa yake da wannan trainin din irin ba da agajin farko ɗin nan. Health technology ta fi sauran lafiya mutum bai tsaya yi ba, nurse bai tsaya ba, maganar medicine ake ko nawa ba. Ku kuna son nasara amma nasara mai araha, ku kuna son addini amma addini a galabasa, ko kuna son addini ta hanyar surutu ba ta hanyar aiki ba. Mu duba mu ga irin matsalar da suke fuskantar mu a Najeriya, mu duba mu gani. Duk mai hankali ya kamata ya nazari a kanta. So waɗannan yaran cikas za su kawo mana kuma cutar addini za su yi, wallahi ba taimakon su za su yi ba. A cikin wannan shekara bakwai ta Obasanjo ku duba ku gani aka kori dukkan sojoji masu fada a gani musulmi, aka kori yan sanda, aka zo yanzu custom ma da immigration duk ana kora. Saboda sun yi wata dabara, sun sanya wata ka'ida, suka ce duk wanda yake baya da degree ko diploma akwai iyakacin mukamin da zai kai a cikin aikin custom ko na immigration, ko da da ka wuce can za a dawo da kai baya. Suka fara implementing dinta, bayan sun zuzzuga mutanen su da an kawo wani mai aikin custom a garin nan dandanan yaje polytechnic, yaje registration yana karatu irin na yamma irin na ukiyan din nan, da yayi shekara biyu ya gama ya samu takardar shaida musulmi, ba zai wannan ba, bai damu da wannan ba, ko ba a wayar da kansa akan yayi wannan ba. Da an kai shi Kano ya nemi bayaro, da an kai shi Maiduguri ya nemi email, duk ba ma yi mu kuma. A yanzu a karkashin kasa labarin da ya zo mana shine a jihohin da suke da rinjayen Kirista an yi nuku-nuku a ɗauki ‘yan sanda, banda ‘yan sanda na fi sabilillahi fa, su ma za a sa musu sunan ‘yan sanda mutum 5,000 a kowace jiha, amma a ƙasashen musulmai da jihohin musulmai mutum 250 zuwa 300. Saboda makida ta 2007, tunda an rushe ta zarce ta wata hanya, bari su shigo da ita ta wata hanya ta daban. Da haka nake faɗa ‘yan uwa musulmi a Kano, nace rushe ta zarce ba ƙaramin nasara ba ce, kuma agajin Allah ne. Kafin kwazon mai kwazo, kafin himmar mai himma, agajin Allah ne ya kawo wannan, don kowa ya gaida abin ya faru, abin ya zama wani miracle, wata mu'jiza. Amma Obasanjo yana da zaɓi mai yawan gaske ne ya zarce. Yana da zaɓi ne idan tusaura an sami din ta kusa, an kusa yin zaɓe da wata biyu ko uku, ya sa a tayar da wani rigima ko da sunan addini ko da sunan kabilanci. Da an fara faɗa a ƙasa, sai ya ce lantabi. Emergency da ya declare ne emergency, shi kenan majalisar dokoki ta rushe, majalisar da tijeshi kuma ya zarce har wata shida shi kadai ya halatta ya haka a constitution. Idan ya kusa karewa wata shida, ya sake sa wata shida. Kar ku manta, cikin kasashen Larabawa akwai wanda yanzu shekararsa 20 da wani abu a kan mulkin kasarsa, amma da wannan tsari na emergency yake mulkar kasar. Kuma America ta kyale shi tun da dan kan zaginta ne. Me zai hana ta Obasanjo? Ta hana Obasanjo in ya zama dan kan zaginta. To kun ga waɗannan duk matsalolin suna da. Ta yaya za a sa emergency lokacin da ku ce za ku tashi ku yi hayaniya? Waɗancan waɗanda aka ɗauka da sunan ‘yan sanda aka shigo da su ta window, su za a sa su kwantar da tarzoma, su kuma babu kai a ciki. Wanda suke ciki ɗin kuma wani daga cikin malamanka sun ba da fatawa, sun ce ya fita. Kafiri ne shi, ya fita don ya mutu da imani. Sannan a harbe ka da bular, kuma kai ka asibiti. Yaran da suke karatun medicine din, da wanda suke karanta nursing din, da wanda suke karanta health technology din, malaminka ya ce duk arnanci ne su daina. Sai a kai ka a danka a hannun arna, likitan arne, nurse din arne. Wanda ya harba bullet din a taka kawo ka asibitin arne. To dan Allah ku faɗa mun wannan, dan Allah kishin addini ne yake kawo wannan fatoyin ko wata darshin hankali? Kuma idan ka ce kar a yi bokon, to me ka tsara a madadin bokon? Me ka tsara za a yi a madadin bokon da ba a yi ba? Ka ce haramun ne, to ka hana mu wannan, to sai ka kawo mana musaya, to sai a yi me? Su da kana su bokon ba noma suka je suka yi ba, ba aikin kafinta ba, ba aikin walda ba, sun zauna ba su ga danga, ba su ga dangi. Illar da waɗannan mutane za su yi in an ci gaba da kyale su, to ba kankanin illa ba ce ba. Kuma wallahi ni a cikin zuciyata ina jin cewa akwai wata makida ta abokanan adawar addinin musulunci da suke amfani da irin waɗannan mutanen. Wala Allah sun sani ake amfani da su ko ba su sani ba, ana dai amfani da su. Ni ba ni da shakka akan wannan. Ni abinda na yarda da shi shine matasan da suke bin su, suna bin su da gaskiya, suna bin su da ikhlasi, suna bin su da addini suke so, ba su gano inda waɗancan suka rufa da su ba. Su kuma waɗancan sun ci amanar su, dan abinda suke so su dora su daban ne da abinda hakikanin addinin musulunci yake. Wallahi tallahi daban ne da yadda musulunci yake. Da haka nan ku matasan ya kamata ku yi wa kanku kiyamul layl kafin lokaci ya kure. Kafin lokaci ya kure ya kamata kowa ya farga. Amma yadda Najeriya nan take tafiya fa, tun sauran asalin din nan ba a san ba bala'in da za a fuskanta. Kuma a lokacin da ya kamata mu kare kimtsi, mu kare hankali, mu san me ya kamata. Mu wakilci juna a bangarorin da kowa ya iya, in zama wakilinka inda nake ka zama wakilina inda kake na zama wakilinka Islamic Studies ka zama wakilina kana karanta wani abu na boko da zai amfane mu wani ya zama wakilin makasuwa wani ya zama wakilin magona wani a kiwo wani a noma wani a menene duk mu raba wannan da ya zanto ana buƙatar mu duka cikin musulunci sai a lokacin nan wadannan suke ƙara raunana mu aikin da kafirai suke bukata su yi admission din idan an tashi ne ma tsakanin Kirista da Musulmi ko a Unimed ko ABU Zaria wa yake fara samu to wanda ya samu cikin musulmin kuma wani ya zo ba da fatawa ya ce ya fita kuma shi bai bude musu jami'a din ba a gida ya zo yayi karatun na shi irin wanda yake so a yi wannan ya zama cutar al'umma da cin amanar jama'a kenan ya zama cutar al'umma da cin amanar jama'a wallahi ni bana nesanta haka idan aka ce akwai hadafi dan wato matsalar da nake faɗa na irin su ɗaliban ilimi da suka fara karatun da basu fada da iliminsu ba girmu su karya mu yana da yawa wannan ɗaya ce daga cikin hanyar saboda an san mun yarda da addini 100%. To kar a fito mana da ƙin addinin a shigo da abin da sunan addini ne ke faɗa da abin dan karmi susi idan ba haka ba lokacin da aka kama yaran da aka kama nan gurin ake zargin su da abin da suka yi shi malamin da zai dora musu shi kuma yana ina wanda ya dora musu fatawar shi kuma yana ina yana garin su kuma yan sanda sun sani yan security sun sani wa ya kama shi kaga ya kamata mu san wannan saboda haka akwai wani jami'i ai jami'in tsaro a Borno da ya ce wallahi duk lokacin da aka sake rigima akan kaza kaza zai yi kaza da kaza da kaza ba musulmi ba ne kristan ba na so in faɗa muku abin da ya ce zai yi don ba ya faranta muku rai zai ba bukanta muku rai zai yi amma me ya hujjarsa ya ce hujjata a nan gurin shi ne dukkan mu nan mun yi taro na security an tabbatar mana wane da wane da wane suna cikin wanda ake zargi amma an kama da wane da wane an kyale wane saboda mun kama shi an yo mana waya daga Abuja an ce mu sake shi ya ce zai je kare gazawa wa'azi mun ji abin da ya shirya zai je faɗa wajen wa'azin mun yi reportin an ce mu kyale ba ruwan mu da shi da zai da muke faɗa muku akwai ababen da lokacin faɗa su zai nan gaba amma ba mu so mu kai wannan lokacin tunda muna itikada akwai mutanen da suke yan uwan mu ne an rude su a ciki amma dole mu musu nasiha amma ba mu da iko mutum sa su cewa dole sai sun yadda wannan ya rage zabi a gare su wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur amma dole ne mu musu nasiha suna da haƙƙi akan mu nan faɗa musu abin da muka sani kuma hatta wanda ake ganin cewa tawalla kibrahu ba wani mutum da muka toshe masa kofar tuba tsakanin shi da ubangiji idan yana da ikhlasi amma idan muka yi iyakacin nasihar da muka ga ya kure har sai mun faɗa baban da muka sani wanda za su cutar da al'ummar musulmi ya zama mutum dole wajibi ne mutum ya faɗa kenan Allah ya rufa mana asiri idan kawai nau'in to kaga wannan ke nuna sun rena maka hankali suka faɗa ma wannan wai cewa ai gumakan da suke cikin ɗakin Ka'aba annabi bai shiga ba an yi bauta tare da shi to amma suna wurin da yake yin bauta yana ganin su haka ne ko ba haka bane kewaye ɗakin Ka'aba yana saye ya sayar a wurin mutanen Makka yana karban ajiyarsu suna mu'amala da riba haka ne ko ba haka bane ba gaba ɗaya rayuwar shi bai ware kansa daga cikin Makka ya koma bayan gari ya ce shi dade rayuwa ba ya rayu tare da su ni yanzu anan dan na shiga cikin aikin gwamnati sai zan to na yi imani da abin da kirista ya yi imani da shi a gwamnatance shi ya yi imani constitution zai kare shi ni a zuciyata na yi imani qur'ani shi ne da constitution kuskure sai wani ya kwace mu wannan imanin a zuci
akwai wanda ya haramta maka wannan imanin a zuciya, akwai wanda zai haramta maka shi? To kafirai sun tursa sa annabi dole sai ya ga mulki, amma sai sun tursa sa shi sai ya yarda da shi a zuci? Anan an tursa sa ka sai ka ga ana demokrasi, sai ka ga ana aiki mulki ko na soja, amma an tursa sa zuciyarka cewa sai ka amince da wannan a matsayin shi ne tsari karɓar biya wurin Allah? To ba wanda ya maza maka a nan gurin fa. Ina so in faɗa muku, araha ne muka samu addini fa ko muke wasa da shi? Akwai aboki na ɗan Tunisia da muka yi karatu da shi, duk lokacin da aka yi hutu a jami'ar musulunci ta Madina za mu taho gida, da ya zo Jidda sai ya aske gaba ɗaya tun daga saje har gemu tas, ya cire jallabiya, ya sai shirt, ya sai wando irin jeans ɗin nan wanda ya masa yawa yana taka sauran, sannan ya zanzare ya shiga jirgi ya sauka a Tunisia. Saboda da ya sauka da gemu a fuskarsa ko an gashi da ɗan riga jallabiya alamar yana sallah, to daga ya fito sai kurkuku, kuma za a rike passport ɗin shi ba zai ƙara fita ba, dan kure koyi kishin addini. Akwai ɗaya daga cikin abokanmu da yake faɗa mana, wata rana shi bai aske gemun ba sai saisaye ni a aske mai da shi ɗan ƙarami, wato dai fa illam yusbaha wabilun fatan, da a ce babu gaba ɗaya gara ko ɗan yaya kansa dai ba hula, amma sa ajin lafiya bai wani sara wani ba. Ya ce yana sauka a airport, ya ce da taxi, sai ya lura cewa akwai motar cike gun cikin yi ko Allah, sai ya gane ta yan security ce, duk inda suka yi kwana sai ya gane abin su shi yana cikin taxi. Amma da na kai shi gidansu sai ya ambaci wani babban hotel, Meridian hotel na yan Faransa ɗin nan, ya ce a kai shi can gurin, ɗan taxi ɗin ya ce juya ka kai ni can gurin, na fasa zuwa gida. Ana kai shi ya sauka ya ba ɗan taxi kuɗin, ya shiga cikin reception, su kuma suka zo suka yi parking suna jiran sai ya rade da shiga, sannan su zo, tunda ka san suna da makidar bin mutum. Da ya zauna a reception a irin kujerar nan na hutawa, sai ce a kawo masa kwalaben giya guda biyu, a kawo masa, suna shigowa yana buɗe ɗaya suna kumfa, ya haka yin zufa, sai ga kumfan ya cika ta tayi huhu, sai suka kalli juna, sai suka juya kawai suka yi tafiyar su. A ce ba wanda ake sa abu bane ba, nasu ne. Ya ce ya tashi ya bar giyar a haka, sannan ya jefa ya bi nan ya bi nan gurin, sai dai dai dole ya cire wannan jallabiyar, ya sa abin da ya je mai aski ya aske masa, sai ya koma bai da komai, sannan ya je gidansu. Akwai abokina ɗan Libya, shi sai dai sabu da iyayensa a Egypt, Gaddafi ya hana shi zuwa, Gaddafin da suke ganin wani mujaddidi ne. Akwai wani yaro ya zo ce ya samu admission a Tunisia, zai tafi, na ce ba zai ba da wani amfani, in ma ka je ɓata lokaci za ka yi, amma yana ganin sai aka zuga shi a irin su sun je sun yi karatu a ƙasashen Larabawa suna maka bakin ciki karkace. Sai na ji labari, ya zo ce ya zo daidai musulama, yana ganin ya istikhara da tafi, na ce ai tunda ka yi istikhara ka gama, Allah ya kiyaye hanya, sai ya tafi. Bayan wata ɗaya sai ga shi ya dawo, kai ba ka ce za ka tafi Tunisia ba, ya ce ai ba zai iya yiwuwa ba, na je amma gudowa ne, ya ce ana kai shi jami'a a cakuɗa ake maza da mata, kaga nan duk da kafircin da ake a Najeriya ɗin, hostel ɗin maza daban na mata daban, a can gurin ƙa'idar shi ne a cakuɗa ake ɗakunan na maza da mata, nan wannan gadon na sama namiji, na ƙasa mace. Maganar sallah ce kuma in kana sallah akai akai to yan sukunci suna binka, suna ɗaukar sunanka, suna rubuta rekod a kanka. Sufa doka ne a can gurin, don wanda ya aure na biyu ba matar ce za ta yi fada da shi ba, gwamnati za ta kama shi, ya zama criminal, gwamnati za ta su iya saya mutanen nan, wato ba ƙananan arnawa ne ba fa, kan su waɗanda ba suna kalmar shahada wai su musulmai ne, sunan ma shugaban ƙasar Zainul Abidin, amma gwamnati ce za ta kama ka taimaka ukuba don mai kai aure na biyu. To kai yanzu idan a can ka sauƙaƙe to me za ka ce? A nan ka samu dama da za ka yaɗa da'awa, ka shigo da wanda ba musulmi ba cikin musulunci, musulmai nawa ne a bayan gari daga nan cikin garin Bauchi kafin ka je inda suke bayo ci kilomita 20 ko goma, waɗanda ba su iya fatiha da za su yi sallah ba, mutum nawa ka taɓa karantarwa?
mutum nawa ka karantar Fatiha da zai sallah. Duk ga ayyuka nan baje-baje sai ka dauki wani aiki guda ɗaya wanda ba za ka iya shi ba.
Allah gane da
wancan kuma da yake fara neman aure kuma ya je abinda ya danna ya tabbatar wannan abinda ya zina ne, dan haka wannan dan ba ma ɗansa bane ba a musulunce, ba wani gaduwa tsakanin su, ba wani haƙƙi na uba da ya rataya a kansa a game da ɗan, ko haƙƙi na ɗa da ya rataya a kansa game da uban, babu wannan a cikin musulunci, dan abinda ya zina ne ba wai daidai bane ba. Wannan abin kuma ya kamata mu kiyaye shi da yawa, dan yau mutane da dama sukan farauci mata ta hanyar wannan, da mutum ya fara neman ƙyamace sai ya kokari ya kai sadaki. Abin da yake so wai idan ya kai sadaki, yanzu ya halatta taraka shi Kano in za shi Kano, ya halatta su fidar zo, ya halatta su tafi kaza, ya halatta su tafi kaza, sai ce to ai ba kuma ai ya bar sadaki, ai ya bar sadaki. Waɗansu iyayen sun san cewa eh ba aure bane ba, amma suna jin tsoron kar a ce ba a yadda ba ya ce ya fasa auren, kuma dama an lallaba shi ne ana son ai maza a kai ta. To wannan mu muke dora ƴaƴan mu akan ai maza a kai ta, ba haka bane ba. Irka tana da kima, tana da daraja, karka wulakanta ta. Idan Allah ya kawo mata miji za ta yi aure, in mijin bai dace ba ai maza a kai ta, baya sa ta zauna zai koro ta ya ci mutuncinta. Dan Allah da ta je bayan ta samu juna biyu yana da wata shida ya koro ta gida, ta zo ta karasa wata uku a gidanka, da kuma dama tantan farko ya fasa kafin ya aure ta, wanne fi gara tun farko ya fasa, dan a lokacin da ya fasa kafin ya aure ta ba ta da matsalar samun miji, a yanzu ko tana da matsalar samun miji, saboda mai tana da cikin wata biyar ya sake ta, za ta zo ta yi wata kaza kafin ta haihu, bayan ta haihu kuma ta yi shekara nawa tana shayar da yara, ka ga nan gurin daɗe wadda za ta yi a gida, kai ta dame ka ita ma ta damu. Ta san namiji yanzu, da ba ta san shi ba, ba ta da matsalar, abin baya kawo ta cikin kwakwalwarta, amma ta riga ta san shi, ta san muhimmancinsa, yanzu matsala ne. Sannan ta bar gida wata shida ba ta nan, da tabarmarta da katifarta da zanen gadonta duk waɗansu sun gada, ba gado ne irin da bayan an mutu ba, yanzu kuma ta dawo, to kuma sai a yaya, sai su dawo mata kowa sai sabo, matsaloli ne ga sanar da dama. Don saboda haka a nan gurin duk wanda yake neman ƴarka nema na fi sabilillah, idan ya kawo sadaki ya kamata ku yi magana, to ka san sadaki ba ɗauran aure bane ba, sadaki daban, ɗauran aure daban. Sadaki yana cikin sharuɗin aure, kan ba yi wa aure ba sadaki, amma ba da sadaki baya nuna aure ya ɗau, rashin bayar da shi kuma baya nuna ba a yi aure ba. Tunda akwai nikahut tafwid, in ce wance da nake wata wakilci na aurar da ita ga wane bisa ga sadakin da za a yi bayanin sa nan gaba, shi kuma ya ce na karɓa. Jama'a kun shaida mun shaida, ta zama matarsa daga lokacin, duk abin da miji zai bukata wajen matarsa zai bukata a wajenta, ta zama matarsa. Amma ka kai sadaki ajiya ka kai ranar daura aure, za a yi bayani an yi baiko, wannan bayani ne aka cewa an amince kai neme ta da aure, amma ba aure aka baka ba, da baiko da sadaki ba sa nuna dauran aure. Dauran aure ya ƴan uwa siga ita ce dauran aure, kuma siga ba ita kadai ba, siga tare da niyya, dan siga ita ce al-ijab wal qabul, kalma da ke nuna na aurar daga wakilin amarya, da kalmar da ke nuna ne kuma na karba a matsayin aure daga ango ko wakilinsa. Wannan shine wannan kalmar, idan aka yi ta da nufin daurin aure, zuciya ta nufa shi daurin aure, dan innamal a'mal binniyat, lafazin al-a'mal suka ce an yi amfani da shi ba a ce ba al-af'al, akwai wata hikima ce, don al-a'mal ya shafi aikin gaba, aikin gabai ya shafi maganar harshe, duk tana shiga cikin me al-karwa ne, sai ai magana ba amal ba ce, qaul ne, sai a ce da an ce fi'il, da sai a ce aikin gaba kenan, qaul baya shiga ciki, amma idan an ce amal da qaul da fi'il suna shiga cikin ma'anar amal, dan haka manzo Allah ya ce innamal a'malu binniyat, maganar da zaka faɗa kuma sai tana tare da niyya, wata niyya kake nufi lokacin da ka faɗe ta. Lokacin da aka je baiko, ce mu ne wakilan wane wanda yake son ya nemi auren wance, a ce a to alhamdulillah, wane ne sai aka yi tambaya da fata, ce a to alhamdulillah mun bashi, ai mun bashi, ce to Allah sa alheri, Allah sa alheri. Kalmar mun bashi da wakilan amarya ya faɗa lokacin ya kulla niyyar ɗaurin aure, yana nufin mun bashi izinin ya zo ya ci gaba da neman ta, mun bashi izinin su ci gaba da magana. Daurin aure kuma sai yaushe? Sai nan gaba. Dan kila daga baya za a ce to shi za a daura aure, a ce to sai ku bari sai mun yi shawara. In mun yi shawara za mu aiko muku. In mun yi shawara za mu sanar da ku. A ce wannan ya nuna kalmar mun bashi a nan gurin ba aure suka yi niyya ba. to yawanci ƴan uwa ɗaliban ilimi sai su ɗauki wannan kalmar ai an bayar, ai an karɓa. An bayar da me? An karɓi me? A wannan lokacin dan Allah idan ya fasa akan ce ya saki wance ko akan ce ya fasa? To a wannan lokacin yana bata kuɗin abinci a yi ne so uku da sabulun wanki da sabulun wanka da duk abin da ake yi babu ɗaya. A wannan lokacin inda zai mutu za ta ci gadonsa ko in ta mutu zai ci gadonta? In ya fasa kuma za a ce sai ta yi idda? In ya mutu za ta yi ta kaba? Duk waɗannan mun yadda, amma dai wani mutum sai ya fake ai ya kai sadaki kuma an ce an bayar, to shikenan ya halatta ya halatta. To iyaye ya kamata su san bai halatta ba, kuma iyaye ya kamata su san cewa tunda bai halatta ba, maganar ya ɗauke ta saboda da ita wani wuri bai halatta ba, maganar ya keɓanta da ita daga shi sai ita a wurin da wani abu ya iya faruwa wani bai sani ba, duk bai halatta ba. Neman aure yake shi kuma ya haƙurƙurtar da kansa har ya zuwa lokacin da za a zo a ɗaura aure ta zama matarsa. Daga lokacin da aka ɗaura aure aka tsaya wani ɓata lokacin za a tare, za ta gama jaraba, za ta zama makaranta, wannan ka ɗauke ta ku tafi Darajo, ku tafi Kaduna, ba duk ya halatta, ku tafi sama ta ɗaya ma in kana da visa dukkan daga ila. Amma dai ha ko ba ɗaura aure ba, ka zo ka ce za ku je wani ina ne, za ku je ina ne, za a je a gaida wance, ai zai je gaida wata ƙanwar babarsa, ƙanwar babanta, za a yi wane ne, duk wannan fakewa ce samari suke ko masu dabara suke kawai don sayar da 'yan mata, ba gaske ba ne? A hakikanin gaskiya ba bisa ga zaɓi na bane ba, nima na ɗauki wannan lokaci da har kai wata tara, ba bisa ga zaɓi na bane ba, abubuwa ne suka yi ta ratsowa waɗanda suka zama sun hana ni sakat. Zan ba ku misalin abu ɗaya, misali ranar Juma'a muna yin tafsiri na Qur'ani a Uthman bin Affan gadan kai kenan. Asabar da Lahadi da safe mukan yi karatu da ɗaliban ilimi karfe 7 zuwa 9, muna karanta nahawu, muna karanta balaga, muna karanta usulul fiqh, Laraba muna tafsir a makarantar masallacin Beirut Road. Asabar da Magariba kuma muna karatun Riyadus Salihin a Ungogo Road. Alhamis muna karanta littafin Ahkamul Jana'iz. Sannan Litinin da La'asar muna karanta wata manzuma fi ulumi tafsir tare da waɗansu ɗalibai ke ɓantattu haka, ma'ana darasi tara a mako. To wannan darasi tara a mako, matsalar da nake fuskanta ita ce duk lokacin da tafiya ta same ni zan yi fashi kenan. To yanzu haka ina da gayyata kaɗan, ita ce in ce ina da gayyata guda 20, kuma dukkaninsu wannan a wajen Kano banda na cikin Kano. To idan na yi tafiya yanzu kamar wannan satin bana nan, yau ɗin nan karatun Gogoro babu shi, karatun yau da safe da na gobe da safe babu shi, program na radio jigawa na kowane sati kowace Lahadi kaga duk babu shi. To idan wani satin yazo kuma nace zan yi tafiya, to kaga shi wannan karatun ya mutu, dan da an yi sati biyu ba ai ba ya mutu kenan. Dan haka idan na yi tafiya ɗaya, to kuma ya kamata in yi sati uku ban sake yin tafiya ba, dan waɗannan karatu su ci gaba da gudana. To idan kuma na sake yin tafiya ɗaya kuma sai bayan sati uku kenan ko bayan sati hudu, to idan aka ce kana da gayyata 20, to kenan cikin wata nawa za ka kammala da wannan gayyata 20? Na san cewa abinda kawai dai nayi tunani akan sa daga baya shine nikan ɗauka cewa Bauchi da Maiduguri daban suke. Wannan shine hukuncin da nayi wa kaina daga ƙarshe, wanda nake son in fara aiki da shi nan gaba. Ba zai zama na yi adalci ba idan na daidaita Bauchi da wani wuri ko Maiduguri da wani wuri na daban da sauransu. To bisa ga wannan ne nake ganin da izinin Ubangiji, duk da waɗancan ayyuka na gida waɗanda suke da an yi tafiya sukan kare, ko in ba za a yi sati biyu ina tafiya a jere sai abubuwan duk gaba ɗaya su tsaya gaba ɗaya. Dole idan kai wani satin ba za ka yi tafiya ba. To amma dai zan ɗauka cewa wato zan duba dai matsalar nan Bauchi ɗin, zan kuma duba zumunci din insha Allah ta'ala. Wannan shine alƙawarin da zan iya muku insha Allah ta'ala. Nan gaba ba za a ƙara kai tsawon wancan lokaci ba makamancin wanda ya wuce a baya, da izinin Ubangiji zan yi iyakacin kokarina, ba bisa ga zaɓi na bane, kawai bayan da zan yi ne tsakani da Allah. Abubuwan sun fi ƙarfin yadda mutum zai iya abin nan da sauransu. Allah ya samu dace. To waɗanda kuma suka nemi addu'o'i, ni ma haka ina buƙatar addu'o'i a wajen su. Duka Allah biya mana buƙatun mu na alkhairi. Dan haka sai Malam Ahmad kai mana addu'a gaba ɗaya, duk buƙatun mu na alkhairi Allah shi biya mana.
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إبائك في قبضتك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إبائك في قبضتك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إبائك في قبضتك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ربك بنو عبيدك بنو إمائك في قبضتك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك.
Kashi wannan kasatin kenan wanda muke fatan Allah ya sa in koyi ya ji gangan jiki ta tsira shahid Sheikh Jafar Muhammad Adam Allah ya saka mada alkhairi Allah ya sa aljanna ce makomanka Allah ya gafarta maka kurakurenka Allah kuma mu ya ba mu ikon yin gaskiya Allah ya dawo da ɗan uwanmu su gane gaskiya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلكم انت دي ومالك رب اسلامي كبيرين سنتاني سكرتين ونكام كون كاس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف.